أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بيان حكا إني مكوغيسوة الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan rana mai albarka rana alhamis ajiya na ce rana talata ba wanda ya gyara amma dai na faɗi kwanan wata daidai kwanan wata na ce takwas ga wata ajiya kenan laraba babu wanda ya ji ni na saurara amina da na gyaru to jiya laraba ne yau kuma muna alhamis 9 ga watan ramadan
na'am
shekara ta 1447 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da wato 26 ko ga watan biyu shekara ta 2026 26 a shekara ta 2026 kenan watan biyu bare komai ba sai dan ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma a wannan babban masallaci mai albarka na juma'a na Kandegar National a babban birnin Yamai unguwar Yantala jamhuriyar Niger a wannan kuma shine darasin mu na 8 a wannan shekara sannan kuma muna nan cikin suratul nisa wanda shine darasin mu na 10 ko haka ne
11
na 11 ikon Allah wannan shine darasin mu na 11 a cikin suratul nisa'i ajiya idan ba a manta ba mun tsaya karshen aya ta 22 mun kar malaran ma ya karanta mana aya ta 23 amma ba mu samu yin bayani akan ta ba insha Allah malaran ma zai karanta mana aya ta 23 muna fata Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci
amin
ya bamu ikon karantawa daidai da fassarawa daidai ta aiki da abin da yake daidai sare mu daga wato zaniya ta sheta Allah ya mana jagoranci alaramma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hurimat alaikum
a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما
بارك الله فيك
الله فيكم
الله سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم أمهاتكم
Na'am.
An haramta muku iyayenku mata. Iyayenku wanda suka haife ku an haramta ku aure su. Ngane ko? Allah subhanahu wata'ala yace kenan idan an ce an haramta muku iyayenku mata kuma zai shiga ciki kakanninku wanda suka haifi iyayenku mata da maza gaba kida su ma haramun ne ku aure su. Allah yace wa banatu akhwatukum da kuma ƴaƴan ƴan uwanku mata kenan kanwarka koyarka ta haifi diya bai halatta ba ka aure wannan yar kanwarka ko ƴayyarka.
Na'am.
Ngane ko? Wa ammatukum hakanan haramun ne an haramta muku auren ammomunku. Ammi shine yar uwar mahaifinka. Yar mahaifinka ko kanwar mahaifinka an haramta muku auren su sune ammat. Wa khalatukum hakanan an haramta muku auren yan uwan mahaifanku mata sune abin nan gwaggwanni ko ake cewa ko kuma ƴan uwan mahaifiyarka yar mahaifiyarka ko kuma kanwar mahaifiya sune khalat. Kun gane ko? Wa banatil akh hakanan an haramta muku auren ƴaƴan wato ƴan uwanku maza. Kun gane ko? Wannan da aka cewa akhwatukum ya shafi wato ƴar uwarka wacce kuke uwa ɗaya uba ɗaya kuma ya shafi ƴar uwarka wacce kuke uba guda ko uwa ɗaya duka waɗannan haramun ne ka aure su. Da aka ce banatul aka ce ƴaƴan su ma to haka nan ƴar ƴayyarka ko ƴar kanwarka wacce kuke uwa ɗaya ko uba ɗaya duka haramun ne ka aure su. Kun gane ko? To haka nan Allah subhanahu wataala ce da yace wa banatul akh haka nan da ƴaƴan ƴan uwanku maza kenan ƴar uwanka ko ƴar kaninka bai halatta ka aure ta ba. Kaninka wanda kuke uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya kawai duka bai halatta ku aure su ba. Wa banatul ukht haka nan da ƴaƴan ƴan uwanku mata ƴar kanwarka kun gane ko? Ko ƴar yakka wacce kuke uba guda kawai ko uwa ɗaya uba guda ko kuma uwa ɗaya kawai kun gane ko? Duka bai halatta wato ku aure su ba sune banatul ukht. Wa ummahatukum wa'annan iyanan gabar za ku irga ku gani wato nau'i bakwai kun gane ko? Wa'anda ya shafi dangantaka Allah subhanahu wataala ya haramta maka su. Na farko iyaye wa'anda suka haife ku kun gane ko? Na biyu wato banatul akhwat ko wa banatu Allah ya ce hurimata alaikum ummahatukum wa banatukum afwan ƴaƴanku wanda na tsatsan kun gane ko? Kaga an haramta maka auren iyayenku mata wa banatukum da ƴaƴanku wanda kuka haifa bi kenan ko duka wannan dangantaka ce ko sai wa banatul ukht da ƴar wato ƴaƴan ƴan uwanku mata sune banatul ukht kenan ko? Ko ba haka ba? Sai wa ammatukum ko ba haka ba? Ko wa akhwatukum kenan wa akhwatukum sune na uku wa ammatukum wato gwaggwanninku ƴan uwan mahaifanka kanwan mahaifi ko yar mahaifi sune ita ce ta nawa ta hudu ko ba haka ba? Nau'i na hudu. Wa khalatukum ƴan uwan mahaifiya yar mahaifiya ko kanwarta sune biyar ko? Sai na gaba wa banatul akh da ƴaƴan ƴan uwanka maza ko? Wa banatul ukht da ƴaƴan ƴan uwanka mata sune bakwai ko ba haka ba? To waɗannan sune dangantaka ga sunan dangantaka ce ta haɗa ku ko duk iyayenku da suka haife ku ko ƴaƴan da kuka haifa a cikinku bai halatta ka aure su ba. Kun gane ko? Ko kuma gwaggwanninku ƴan uwan mahaifinku sune ammatukum ko kuma khalatukum sune ƴan uwan ne mahaifiyarku wato mata yar mahaifiya ko kanwan mahaifiya sune ammat khalat. Sannan kuma wa banatul akhi ƴaƴan dan uwanka ƴan uwanka maza kun gane ko? Haka nan wa banatul ukti da kuma ƴaƴan ƴan uwanka mata, kun gane ko?
Na'am.
Wannan sune na dangantaka guda bakwai. Yanzu za a kawo kuma na rukuntaka guda shida, kun gane ko? Sannan sunna ta ƙara da guda ɗaya, wato wasu daban waɗanda ba na dangantaka ba, kun gane ko? Ko dai dalilin shayarwa ko kuma dalilin rukuntaka za a zo a faɗi su. Shine Allah ya ce wa ummahatukum allati arda'nakum, da kuma iyayenku mata na shayarwa, wacce ta shayar da mutum ko da ba mahaifiyarsa ba, to ita ma haramun ne ya aure ta, kun gane ko? Shayarwa wacce iri? Malamai suka ce shayarwa nan ta zamto shayarwa ce guda biyar. A farkon musulunci da goma ne, sai aka shafi aka sa biyar, kamar yadda yake a cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda ummuna Aisha ta rawaito, ta ce da haramcin da zai shiga tsakanin aure na shayarwa da guda goma ne, daga baya sai aka soke ya dawo biyar, kun gane ko? Sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin Bukhari da Muslim, yake cewa ya harimu minar rada'ati ma ya harimu minan nasab, yana haramtawa abin da yake ya shafi shayarwa abin da yake haramta nasaba. Shayarwan nan ta sanya wannan mata da ta shayar da kai haramun ne ka aure ta, haka nan ƴaƴanta da yayyanta da duk waɗansu da mahaifiyarta, duka ya zamto haramu. Suka ce shayarwa ita ce shayarwa, wato yaro ya sha da koye ya sha hayya koshi ya saki da kansa so daya, haka wani lokaci na daban ya sha har ya saki da kansa biyu, haka nan na uku, haka nan na hudu, haka nan na biyar, to inda ya kai wannan kuma suka ce a lokacin da bai wuce shayarwar ba, suka ce in dai bai wuce shekara biyu ba, saboda a wannan shekarun ne shayarwar take mai amfani, amma in ya girma ba abincinsa ba ne ba, saboda ya girma ba zai mai amfani ba, duk da a wannan matsala ce wacce take akwai sabani a cikinta, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya halatta wa wani bawan Allah shiga gidan wata mata, sai ya sa to ta ba shi nono ya sha, to kuma da girmansa, to waɗanda suka tafi akan cewa suka ce wannan sai dai ya zamto kususiya ce khas lahu, kun gane ko? Shi kadai ne aka yi wa wannan sauki, kuma hukunci manzo Allah yana iya takaice wani keɓantar wani da hukunci, amma suka ce nonon da yake haramta mace ga mutum shine nonon da ya zamto in an sha shi yayi amfani, kun gane ko? Ga wanda bai kai yayi ba, bai kai shekara biyu ba, amma in yaro ya wuce shekara biyu da ya sha da kai ya sha, dan ya sha wannan ba zai haramta masa ya zamto ya haramta masa ya auri mace ba ko ya auri ƴaƴanta, kun gane ko? Za mu zo dai mu ƙarin bayani daga baya, kan mu tsaya anan. Allah ya ce wa ummahatukum allati arda'nakum, da iyayenku mata waɗanda suka shayar da ku, kenan iyayenku mata na shayarwa, ba iyayenku bane na asali amma dai su suka shayar da ku, shayarwa kuma wacce muka ce ta kai shayarwa biyar ko? To wannan su ma an haramta muku ku aure su. Wa akhwatukum min ar-rida'a, da kuma ƴan uwanku na shayarwa, kun gane ko? Ƴan uwanku na shayarwa kenan matar da ta shayar da kai, idan akwai wata kuma da ta shayar ko da ba ƴatta ba, kaga na farko ƴatta haramun ne, sannan duk wacce ta shayar da kai ko ba abin nan ɗin ku ɗaya ba, ba ma ƙasar ku ɗaya ba, ba ma launin ku ɗaya ba, in dai ta shayar da ita bayan ta shayar da kai, to ta haramta muku auren wannan mata, kun gane ko? Wannan abin a lokacin da ya fi yawa, shi yasa da sai ana takan tsuntsun wajen aure, kun gane ko? Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ummahatu nisa'ikum, haka nan da iyayen matanku, bai halatta ka auri uwar mahaifiyarka, uwar matarka ba, surukarka kenan, kun gane ko? Shi ma haramun ne mutum ya auri mahaifiyar matarsa ko da sun rabu da matar, kun gane ko? Bai halatta ya auri uwarta ba. Sannan Allah ya ce wa raba'ibukum allati fi hujurikum, da kuma ƴaƴayen da ake zuwa da su cikin dakunan ku ka auri mace sai ta taho da wata ƴa da ba taka ba ba wacce kuka haifa da ita ba agola ake ce mata kun gane ko sune halail jam'i ne na halila kun gane ko afwan raba'id jam'i ne na rabiba agola kun gane ko agola to wa raba'id kun da agoluna haka ake cewa da jam'in Hausa
agololi
agololi kun gane ko wato na matan ku waɗanda kuka aura wanda aka zo da su allati fi hujurikum waɗanda ake zuwa da su wato ɗakunan ku min nisaikum allati dakaltum bihinna ga sharadi dangane waɗanda suke na matayen ku waɗanda kuka tare da su kuka shiga kuka bayan kun aure su kuma kuka tare da su kuka yi mu'amala ta aure da su kun gane ko Allah ya ce fa in lam takunu dakaltum bihinna idan kun kasance ba ku shiga da su ba to fala junaha alaikum babu laifi a gare ku ku saki waɗannan matan da kuka aura mutum ne ya auri mace an taho za a rako ta ta zo gida kawai sai ya haɗu ga hadda yadda aka rako yace wannan ba aka ce ai ta ce yata ce a to na ba sani yanzu yadda ki nake so to ya halatta wannan amma daga zarar sun tare ya shiga da ita to kuma uwa yata haramta kun gane ko amma da yar ce ita yadda ka an daura aure uwa ta haramta kun ji bambanci ya daga an daura aure da ita uwa ta haramta amma uwa in an daura aure da ita ya ba ta haramta har sai an tare da uwar mutum ne ya auri mace sai aka zo ka ta ya ga yarta ya ce a shi ya rabu da uwar yar yake so ya halatta saboda bai shiga da wannan kun gane ko to Allah subhanahu wataala ya ce wato fala junaha alaikum babu laifi a gare ku idan ba ku shiga da matayen ba kuka ga ƴaƴansu wanda ba naku ba wanda suka zo da su a matsayin agola sai ka ce kana so to in baka tare da uwar ba fala junaha alaikum babu laifi a kanku ku auri ƴaƴa ku bar iyaye Allah ya ce wa halailu abnaikum da kuma matayen aure na ƴaƴanku ƴaƴanku maza suna da mata sun aura to bai halatta ba ku wato iyayen yaran kamar yadda ajiya muka karantawa menene Allah subhanahu wataala ya ce a ayar da muka karanta ta ƙarshe ajiya wala tunkihu ma nakaha aba'ukum kun gani to yadda bai halatta ku auri matayen iyayenku ba to haka nan su ma iyayen Allah ya ce wa halailu abnaikum bai hala an haramta muku auren matan ƴaƴanku maza wani irin ƴaƴan naku maza ake nufi shine sai Allah ya ce min aslabikum kun gane ko wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum da ƴaƴayen da matayen ƴaƴanku kenan matayen aure na ƴaƴanku na sulbunku na tsatsanku ƴaƴa na tsatso kenan in ba ɗanka bane na tsatso da yaro ne ka rike shi a gidanka ka tarbiyyantar da shi ko a matsayin maraya ko a matsayin wato wanda dai ka tausayawa ka rike shi sai ya auri mata ya saki kana iya ka aure shi ko yaron da ka rike har akai taballi a farkon musulunci kamar yadda da ake aka zo aka hana kana iya ka dauki yaro ka sa ya zamto da sunan ka zai amfani kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rike Zaid bin Thabit ko ba haka ba ana ma kiran shi da Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya so ya karya wannan ya lalata wannan al'ada sai ya sanya Zaid ya auri mace kun gane ko sannan kuma Allah ya sanya manzon Allah ya aure ta bayan Zaid ya sake ta kullun sai Zaid ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo matsalan matan Zainab bintu Jahsh yace tayi kaza tayi kaza sai yace ka rike abakka kai hakuri kun gane ko annabi baya son ya rubu da ita kuma saboda Allah ya ce daga ya sake ta kai zaka aure ta kuma waye zai daura auren Allah ne zai daura auren kuma haka ya faru nana Aisha take cewa da akwai wani abu da manzon Allah zai boye da wannan saboda yayi mai nauyi da da aka dinga kiransa da sunanka Allah ya ce kowa yanzu a kira shi da sunan babansa kowa da irin uba ne kuwa komai fadircin shi komai wulakantarsa a kirawo shi ka da babanka 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 ba a canzawa tuwo suna ko ya yake a karɓe shi a haka wannan shi ne addini shi yasa kuka ga babu wani sahabi da ya canza sunan mahaifinsa duk yadda ya zo haka za a kira ka da sunan mahaifinka haramun ne mace ta dinga amfani da sunan mijinta wannan kuma yana ta faruwa muna gani a kowanne kira a kira ta da sunan mahaifinta haka addini bai yadda da haka ba annabi sallallahu alaihi wasallama aka daina kiran Zaid bin Muhammad aka koma kiran shi Zaid bin Sabit sannan kuma yana sakar Zainab bint Jahsh sai ya aure kaga to anan Zaid kaga ba dan tsatso bane na manzo sallallahu alaihi wasallam saboda daya ne na tabanni a lokacin ana karkida aka ce ka zama da sunan ka zai amfani kai tabannin shi ka maida shi da to yanzu koda zaka dauki da ka rike shi zaka rike shi amma da sunan mahaifinsa zai yi amfani kun gane ko ba da sunanka ba to shine Allah ya ce hakanan haramun ne wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum da iya da matayen ƴaƴanku na tsatson ku na cikin ku da halatta ku auri wato matayen ƴaƴanku ba ko da sun saki kun gane ko ko sun mutu sun bar su uba ya shirin auren matar dansa haramun ne an haramta sai Allah ya ce wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf hakanan haramun ne ku hada tsakanin ya da kanwa lokaci guda ka auro ya ka auro kanwa ka hada su zaman kishi wannan haramun sai dai in ya ta mutu ka auro kanwa ko in ka sakiya ka auro kanwa in zai
gaskiya in zai
to ka gani in zai
now
halal ne sai dai abinda suke cewa ana barin halal
dan kunya
dan kunya ko ba haka ba kamar yadda can aka ce an haramta muku ku auri su iyaye aka ce an haramta su auri matayen ƴaƴansu na tsofan su to ai babu laifi ka auri matar tantan dinka wan mahaifinka ko kanin mahaifinka ba babu laifi shi ba dan tsofo bane kake a gare shi shi ma kuma in ka saki babu laifi ya auri matarka to duk zai shiga cikin ana barin me
halaka dan kuma
amma kuma kawai aikata tsangwame shi ba haram bane abinda za a kauce kawai maslaha idan an yi za a yi bala'i za a tashi hankali sai a hakura amma ba dan wai ya kasance haramun ba kun gane ko sai Allah subhanahu wataala ya ce to wa anta jama'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf kuma haramun ne ku hada tsakanin ya da kanwa wato guri guda to wannan shida kenan ko sai Allah ya ce illa ma qad salaf sai abin da ya riga ya gabata aka yi shi a bisa rashin sani kafin aya ta zo ta hana ko ba haka ba to wannan Allah ya yafi yanzu to abin da zai zo nan gaba a cikin laifi zai zamto an aikata na haram to anan sai sunna ta ƙara yannan ma ya zamto na bakwai shine mutum ya auro yarinya ya auro kuma gwaggwanta ko kalatta ƴar uwan mahaifiyarta ya hada su kishi ka auri ɗa sannan ka je ka nemo ƴar uwan mahaifiyarta ƙanwan mahaifiyarta ko yan mahaifiyarta kun gane ko ka hada su zama guri guda to wannan shi ma ba a yarda da shi ba hadisi ya zo da shi duka waɗannan maganganu za mu zo mu karanto su a cikin ahkam kun gane ko wannan a takaice ne to Allah manzala sallallahu alaihi wasallama wato ya hana mutum ya auri mace ya hada ta kishi da wato ƴar uwan mahaifinta ko ƴar uwan mahaifiyarta kun gane ko wannan sunna ta hana Allah ya ce illa ma qad salaf sai abin da ya gabata wato kafin azartar da hukuncin haramci to shi wannan babu ne inna Allah lalle Allah kana ghafurur rahima ya kasance mai gafara ne kuma mai jinkai ne mai tausayi kenan duk abin da aka aikata a bisa rashin sani sai aka gane ba daidai bane sai a zo a nemi gafara Allah Allah ghafurur rahim kuma rahiman sannan mai tausayi ne mai jinkai ne sai Allah subhanahu wataala ce
wal muhsanatu minan nisaa illa ma malakat كتبت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما
نعم الله سبحانه وتعالى والمحسنات أطفيني أكن أبوه وأنتم محرمات لأك حرمت سأل الله والمحسنات أي حرمت عليكم المحصنات هكذا أن حرمتامك أورم ما كان أوري متين ياسم مشتنا دا أوري دنجا بيبيت تكما سيا أوري تكما سيا أوري ما تهز بيبيبا انتاشا هنكلي والله كجمة تتنا أوري مزاو اي وحرام لي دوة تأيكة هكا تأيكة لي في وان ديك ببال جرما كما ذات جيتا تنع دنيا الله سيا ولاكنتا تدومن تا ولاكنتا wato abin nan nasaba domin ta cakuɗa nasaba ta wasu muta wato gidaje daban-daban ba in an haihu ba a san waye ba duk da shari'a za ta ba miji na farko to haramun ne wato ku auri matayen aure duk mata aure yadda zaka gane abin wanda zaka fi kawo shi a hankali ana yi kai tsaye mace ana sakin ta bata idda bata je ta yi aure wannan shi ma aure a cikin aure ne mace bata kare idda ba ta je ta yi wani aure wata mata take tambaya wata malama cewa ita ce an sake ta daga wani gari ta tafi zuwa wani gari a sati biyu sai ta hadu da wani kuma sai suka yi aure ku ji kwa matala to ba haka abin ya tsaya ba kuma ta koma wancan miji da ya sake ta ana ci gaba da mu'amala ga wannan yanzu bayan an haifi wajen ayi biyar wai take wai zuwa ta fatawa bayan ta gama sheke ayyarta ita wannan ita kanta malama hankalin ta rudi tace ta tafi ta bata guri har ta gama karatu za ta shiga to wata fatawa in ka ji ta ai sai ka ji kanka kamar ya soye Allah ya mana tsari to Allah subhanahu wataala ya haramta muku auren mataye na aure duk macen aure kakka sake wato kai mata ma magana wacce take ta nuna sha'awa ko ta nuna nema na aure haramun har ma wacce take idda ku duba Allah subhanahu wataala ya hana ai mata magana ta aure ta kai tsaye sai dai ne wala junaha alaikum fima arattum min khidbatil lisa'i abinda aka saukaka cewa babu laifi ku dan jirwaye ne kamar wanka lokacin da mace take take idda kuma kana so dai ka kwashe ta to ba a so kai mata karara ka ce mata to ba in an gama fa muna nan tafi a sai dai ka ce ka ai duk wanda ya samu mata irin ki ai ya dace ya more ka diga zuwa kana dan yi alheri ga ƴaƴan da aka take da su suka ce wai kyauta ga dan zawara me suka ce wai uwar ake so wai ba dan shi ake bada to duk da wani abu da zai baka ishara ka nuna babu laifi fima arattum cikin abin da yake jirwaye bai kamar wanka ka dinga ce mata duk mutumin da ya samu mai samu mata irin ki ai ya dace duka wannan jirwaye ne mai kamar wanka kun gane ko amma ka ce karara to in kin gama idda ina nan ina jira to wannan haramun ne koda ta gama idda ka aure ta haramun ne a aure ta an haramta maka auren ta ko kuma wanda za su daura aure tana idda bata kare ba shi idan aka gano aka raba auren har abada babu aure a tsakanin su ko su kadai za su yi raguwa a duniya kun gane ko to Allah ya haramta wannan tunda har Allah ya haramta a nemi auren mace tana cikin idda to min babu aula ayi auren kuma ma tana cikin gidan miji baba ba saki ya faru ba kaga haramci ne babba Allah ya mana tsari
amin
Allah da yace haramun ne ku auri ma ku nemi ku auri matan aure sai yace illa ma malakat aymanukum sai dai abin da hannunku ta mallaka. An tafi yaki, kun gane ko tsakanin kafirai da musulmai, tsakanin mushrikai da musulmai an je yaki. To yanzu sai musulmai suka ci galaba akan kafirai, mushrikai sai suka ribato matan mushrikai. Yanzu da aka zo sai aka raba wato ganima, sai matar wani mushriki ta wado hannunka, kun gane ko? To yanzu anan ta zama halal gare ka, abu ɗaya zaka tsaya shine ka bari ta yi istibra'i jini guda. In ta yi idda guda, to yanzu ya halatta wannan mallakar da kai mata shine auren nata, ya halatta tunda a matsayin baiwa take, kun gane ko? Yanzu shikenan ita wannan, yanzu kafircin nan namijinta ya katse igiyarsa, kai kuma yanzu da aka ribato aka baka, ya halatta maka ka yi mu'amala da ita ta tsakanin namiji da mace, kun gane ko? Ta zama mallakinka a matsayin baiwa, kuma ba wani daurin aure za a yi ba, a kawai wannan istibra. Ku duba musulunci don ya kare haƙƙi na wani jini kai ya shiga gidan wani, wannan iddar da za ta yi jini ɗaya fa don ya nuna cewa ba ta da cikin wancan mijin. Shi ne aka ce to illa ma malakat aymanukum, sai dai abin da hannunku ta mallaka kenan. An je yaƙi, an kwato matan mushrikai da kafirai, to yanzu idan aka raba kaso aka baka cikin matan mushrikai da kafirai, kawai abu ɗaya za ta yi shi ne za ta yi jini guda, sai ka ci gaba da abin da kaso na ma'amala tsakanin namiji da mace da ita. To in ba ta haka ba, bai halatta ba ka nemi matar aure, wato a halin wai ko ka ɗaura aure da ita, wannan bai halatta ba, sai dai ta wannan hanya. Sai Allah ya ce kitaballahi alaikum, wannan hukuncin Allah ne wanda ya wajabta a kanku. Duk abin da aka ambata na haramun ne, kun gane ko? Da aka haramta muku, to ai kataballahu alaikum, kitaballahi alaikum, ai kataballahu alaikum, Allah ya wajabta hakan akan ku, dole ku yi hakan, kun gane ko?
Na'am.
Sai Allah subhanahu wataala ya ce wa uhilla lakum ma wara azalikum, wa uhilla lakum ma wara azalikum, to an halatta muku duk abin da ba wannan ba. Kun ga wannan lissafin 7 ga 7 nawa?
14
ga kuma na 5 shine matan aure, 15 kenan ko? Eh, lissafin ya tafi daidai, 15 kenan, 7 ga 7 14 ko, ga kuma wal muhsanatu minan nisa'i ko illa ma malakat, kaga in ka hada 15, to nau'in mata 15 din nan haramun ne ku aure su. Kenan da Allah ya ce wa uhilla lakum ma wara azalikum, yana nuna bayan wa'annan 15 din duka wacce ka gani in dai bata shiga cikin 15 din nan ba, ya halatta ka je ka aure ta. Shi yasa duk abin da kaga musulunci ya hana maka, to in ka koma abin da kuma ya halatta maka ya fi yawa, ko ba haka ba? Yanzu da Allah ya ce ka a shagiya, yanzu ka irga abubuwan da aka haramta ka a sha guda nawa ne za ka iya irge su ko? Amma waɗanda aka ce a sha kuma ba aka bar su a buɗe, za ka iya irga su? Naman dabbobin da aka ce ka a ci za ka iya irge su ko? Amma waɗanda aka ce ka ci suna da yawa ko ba su da yawa?
Suna da yawa.
To kaga rahama, wannan yake nuna rahama ta Ubangiji. Shi yasa a ƙarshen aya za ku ganin ma Allah waccan a nan gurin da ya ce inna Allah kana ghafurur rahima a waccan, to haka za ka ga gafara ta Allah da rahama ta Allah. Abubuwan da zai hana maka ba su da yawa in an kwatanta da abubuwan da zai baka dama a kansu. Sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce wato illa lakum ma wara zalikum an tabtahu bi amwalikum, kenan an halatta muku abin da ba wannan ba, ku nema da dukiyarku, kun gane ko? Ku nema ai auren su da dukiyarku. Da aka ce bi amwalikum, ku nema da dukiyarku, ana nufin ishara ake maka zuwa ga mai sadaki. Idan bai halatta ba ka auri mace babu sadaki, ko ba a ambace shi ba, to za a ce to jama'a an ɗaura auren wane da wance, ku shaida a bisa sadakin da ba a ambace shi ba, shi ne nikahu tafwid, kun gane ko? Aure na wanda aka jinkirta faɗin sadakin, amma dai an san akwai sadakin.
suka ce to irin wannan koda rabuwa ta zo abinda za a kaddara mata sadakinta a lokacin da aka yi auren nawa ake bawa wacce take da kimarta kun gane ko sai a yi sadaqul misli suke ce masa kenan sadaki na wacce take a matsayinta sai a gani lokacin da aka aure ta wata kilta yi karatun addini kun gane ko tana da kima kaza to sadakin wannan mata irin ta a wannan lokacin kaza ne to sai a ɗebo wannan sadakin a bata kayanta kun gane ko to shine Allah subhanahu wataala ya ce an halatta muku abin da yake wato ba waɗancan mata ba in kun yi nufin ku nema bi amwalikum da dukiyarku kenan don ku ba da sadaki ku aura kenan amma da sharadi Allah ya ce muhsinina watan da suke kamammu waɗanda kun yi nufin ku aure su ne muhsinina don ku aure su ba don ku yi fasikanci da su ba ba don ku ba su kuɗi ka kawai sai an tawili kun san ko qur'ani fa ana mai tawili
wallahi
sai wanda ya zo ya ce maka Allah ma ya ce ai masu sallah ma bone ya ci su fawalilil musallina ya tsaya nan ya yi tsayinsa amma bai karasa ba to anan ma da Allah ya ce uhilla lakum ma wara zalikum an tabtagu bi amwalikum kaga wani mugu sai ya tsaya yana sai ya ce an halatta muku waɗanda ba waɗannan nau'i na mata ba ku ba da dukiyarku ku neme su ta hanyar ba da dukiya kenan sai ya ce in ya ga wata ta mai a hanya sai ya biya ta ya je ya lalata da ita to shi yasa malam mai jalalai ne ya ce ay mutazawwijin dan aure kenan ku suka yi muku kuka sun burge ku ku ba su dukiya dan yin aure dan a kulla muku aure ba dan ku fasikanci ba kun gane ko Allah ya ce ghaira musafihina su kuma matan ghaira musafihina ba mazinata ba kenan ana son mutum in ya tashi neman aure ya nemi ta gari ta kware saboda ya samu ƴaƴa na gari kun gane ko duk da cewa idan mutum yayi fasikanci ya tuba ba a cewa ba za a aure shi ba ba za a ce ba za a aure fasika ba amma dai mafi kyawu Allah yana zaba mu abin da yafi na kwarai ne kun gane gaira musafi musamman in tana halin shakiyancin ta tana shigantakar ta kaga sai a rabu da ita ta je ta ci kanta to gaira musafihin ba suna mazinata ba sai Allah ya ce famastamta'tum kun gane ko famastamta'tum bihi minhunna kenan Allah subhanahu wataala ya ce to da wannan ne kuna iya ku ji dadi da su bayan kun ba da sadaki wato kun an daura muku aure sai kuka tare da su to famastamta'tum bihi minhunna duk wacce kuka ji dadi da ita ta wannan hanya ta halal daga cikin irin waɗannan mata kun gane ko ta hanyar mu'amala ta aure ta hanyar saduwa fa'atuhunna ujurahunna to ku fa ba su sadakin su wanda aka dora muku kar ku rike musu sadaki ku kibiya farida shine fa'atuhunna ujurahunna sai kuka ba su sadakin su wanda yake na wajibi na farilla to kuma wala junaha alaikum fima taradaitum bihi ko kuma babu laifi cikin abin da kuka so a ranku na ƙara musu na sadaki bayan ka auri mace yawwa min ba'dil farida ba bayan ka auri mace ka biya ta sadakinta bayan sati biyu sati daya sati uku wato ka ji dadin zama da ita ka ce a'a wannan haka ma take ai ya kamata sadakin da na bada na farko ma ai kamar yayi kadan in da jaka 100 ka baya ka ce kai bari in ƙara wata ɗarin ma to shine wala junaha alaikum babu laifi a gare ku kima taradaitum cikin abin da kuka yarda ku ma'aurata bihi min ba'dil farida bayan farilla na sadaki wanda yake wajibi ku baya da 100 ne ka biya ta to yanzu da ka aure ta sai kaga mai biyayya ce sai kaga mutum ya kirkice sai kaga wannan mata ce ta kware quality ta ya ƙara a wajenka ko ba haka ba to babu laifi kuma ka ce ga wani abu ma ki ƙara a sadakin na ma ƙara miki sadaki shi babu laifi shine wala junaha alaikum babu laifi a gare ku fima taradaitum cikin abin da kuka yarda bihi da shi min ba'dil fariza bayan sadaki na farilla na dole kunan ku dada musu wani sadakin ku yi musu kari akan abin da kuka bada na wannan sadaki to babu laifi shi ma haka wato ku yaka kyautatawa ce
na'am
inna allaha lalle allah kana aliman ya kasance masani ne dangane da sha'anin bayan sa hakiman kuma mai hikima ne gwani ne da ya tsara wa'annan hukunce hukunce daki daki wanda duk ya karanta su zai ji zuciyarsa ta samu nutsuwa zai ga lalle an kare mutuncin mata an kula da haƙoƙin su wato kuma ba a yi musu abin da yake takurawa bane ba wato an mutunta su an bi wato hanyar da za a kare mutuncin su da mutuncin al'umma gabaki ɗaya lalle Allah gwani ne dangane da wannan hukunci da ya zana mana sai Allah ya ce
وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ wallahu ghafurur rahim
na'am kafin mu je wannan aya da Allah mai karanta mana da azu da Allah subhanahu wa ta'ala yace fa in lam takunu dakaltum bihinna fala junaha alaykum dan koma kadan dakkan wani ya masa ishkali da Allah yace wato ya haramta muku ƴaƴan matan ku wanda kuka aura wanda aka zo da su su shiga wato aka shiga da su ɗakin matan da kuka tare da su ko Allah ya ce to ya haramta muku ƴaƴansu agola kenan sune halail ko agololi kamar yadda Allah ya ce to sai mallaka ya ce idan aka ce wato idan aka ce Allah da Allah ya ce wa raba'ikum allati fi hujurikum quyidat tahrimu bi kaunir rabiba fi hujuriz zawj umma an kayyade haramci na auren mata waɗanda aka shiga da iyayensu aka tafi da su ɗakin wato uwarsu ko ɗakin mijin da uwarsu ta aura shine aka ce tunda an ce allati fi hujurikum ko allati fi hujurikum waɗanda aka shiga da su gidajen ku ko ɗakunan ku kenan to yanzu wacce da aka auri uwarta ba a tafi da ita gidan mijin uwar ba shi ita ya halatta a ji a auro ta kun gane abin da ake nufi mutum ne ya auri mace sai tana da ɗa budurwa to Allah ya ce ya haramta masa auren wannan ƴar wacce uwarta aka shiga da ita gidan mijin uwarta kun gane ko ita aka ta to kaidin da aka yi cewa wacce aka shige da aka allati fi wujurikum wanda suke a dakunan ku to yanzu idan uwar tana da ƴaƴa mata bata zo da su gidan miji ba kuma ya tare da ita shin ya halatta ya auro ƴanta kun gane abin da ake nufi yanzu ita wannan ba a zo da ita daki ba tana can gidan kakanninta kun gane ko to wannan shine ya ce quyida tahrimu bi kaunir rabiba fi hujuri ummu zawji ummu wal hurmatu sabitatun mutlaqan ita ko haramci yazo ne a sake ba kaidi kun gane ko wa illam takun fi hujrihi koda bata kasance a ɗakin wato mijin uwarta ba ba a zo da ita ba haramci yana to ya akai Allah ya ce haka kunna amsar da zamu bada akhraja zalika mukhrijul adata wal ghalib an fitar da wannan hukunci ne saboda yadda al'ada take gudana yawanci idan mace tai aure tana tafiya da ƴaƴanta a gole gidan miji ko ba haka ba to shi yasa Allah yayi mu'amala kamar yadda dai jiya muka karanto ko ba haka ba ana yi muku magana da abin da yake faruwa a al'ada ya an saba galibi mace in tai aure tana tafiya da ƴarta ko ɗanta gidan mijin da ta aura kun gane ko to shi yasa Allah ya faɗa ba wai ana nufin wacce ba a je gidan mijin da ita ba ita ana iya aure ta kun gane ko wannan saboda mu kiyaye saboda masu shubaha shi yasa Allah ya ce fa in lam takunu da kaltum fihinna fala junaha alaikum kenan wal ghalibu la makhraj ash-shart wal qayd galibi aka yi amfani da shi kuma galibi baya fitar da sharadi da kuma qaidi baya amfani a nan ana nufin abin da waqi'i yake faruwa yau da gobe kun gane ko sannan sai da Allah ya ce min nisa'ikum allati da kaltum bihinna thumma qala fi akhir al-aya wa halailu wa milla lakum ma wara'a zalikum da Allah ya ce wato da ƴaƴaye matan ku da kuka aura waɗanda suka shiga da su a ƙarshe kuma sai ya zo ya ce kuma an halatta muku abinda yake ba wannan ba bayan an lissafo su sai ya ce alima min majmu'i zalika anna rabibata la tuhramu idza lam yadkhul bi ummiha to an san cewa ita rabiba ba a haramta ta sai dole ne an shiga da uwarta kun gane ko to fa man fa'ida fi qawli menene fa'idar fadin Allah madaukakin sarki fa illam takunu da kaltum bihinna fala junaha alaikum sai malai ya ce al fa'ida an la yatawahhamu an al qaida dukul kharaja makhraja al adati wal ghalib la makhraja al shart kama fil hujr kenan ita ce dai magana yake ta maimaita ta dan kan wani yayi wahani ya ce wai wacce ba a shiga da ita ba to ita yana halatta a aurota a shi yasa Allah yayi bayani dan a fitar da magana kenan har wacce ba a zo da ita kawo uwarta ba gidan mijin babarta to ita ma bai halatta mijin uwarta in ya riga ya tare da ita ya zo ya aure ta ba kawa abu ɗaya zai sa iya auren su kamar yadda muka gabatar shine bayan ya auri uwar bai tare da uwar ba yana iya rabuwa da uwar ya nemi auren ƴar wasu malamai suka ce me yasa uwa ana iya rabuwa da ita ba tare da ita ba a aureya amma ya daga mujarradin aure ta ko ba tare da ita ba a iya rabu da ita a aureyar ta suka ce anan kuma tausayin nan na uwa yana amfani a ko'ina uwa tana iya haƙuri idan aka rabu da ita a aureyar ta amma ya ba ta iya haƙuri a haƙura da ita a auri mahaifiyarta shi yasa ita daga an ɗaura ko shikenan kun gane ko to shine sai Allah subhanahu wataala ya ce a aya Allah ya ce wa man lam yastati minkum qawlan duk wanda bai samu iko ba ko wadata daga cikin ku ku mazaje da ake magana da ku wanda bai samu wadata qawlan suka ce gina wato wanda bai da iko bai da kudin auren ya kun gane ko sai dai kudin sa ba ya iya ya auri ya mai danci kun gane ko sai dai baiwa to shi ne Allah yake cewa ya kawo sauki wa man lam yastati minkum qawlan duk wanda bai cikin ku duk wanda bai samu iko wadata da zai iya an yanki hal muhsanati ya auri ƴaƴa al muhsanati ana kun ga al ahrar ƴaƴa mata ƴaƴa masu ƴanci ba bayi ba shi yasa qur'ani dole sai ka fassara ta malamai magabata domin kalmar muhsina tana zuwa da ma'anoni da yawa kun ga anan farko da muka ce wal muhsanat kaga ba mu ce kamun ba sai muka ce mata ma'aurata to anan muhsana kuma tana nufin ya ba baiwa ba kun gane ko a wani wajen kuma muhsana tana nufin wacce take kaman ma ba ta zina shine muka karanta muhsinina ghayr musaf mu yi ghayr musafihat ko musafihin afwan kun gane ko kenan a can kuma gyaran da zan yi da Allah ya ce su maza suna muhsinina kun gane ko suna masu neman su dan su aure su sannan kuma ghaira musafihina yana kuma kan mazan ne ba suna mazinata ba duka akan mazan suke dazuna ce wato ghaira musafihina su matan ba mazinata a mazan dai ake magana muhsinina suna masu neman su dan su aure su kun gane ko ghaira musafihina sannan ba suna son su aure su dan zina ba ko kuma su mu'amala da su dan zina ba nan duka tana magana ne akan maza kenan mazan muhsinina suna masu son su aure su ghaira musafihina ba suna son su yi zina da su ba duka akan maza take sabanin abin da na faɗa da su kun gane ko duka tana magana akan wato maza ne muhsinina ghaira musafihina kenan suna masu son masu aure ba masu son su yi zina da wannan matan ba to shine anan da Allah ya ce wa mallan yastati minkum qawla cikin ku duk wanda bai samu iko ba ko bai samu wadata an yanki al muhsanati ba ya auri ayya ba bayi ba cikin mata al mu'minat wa'anda suke mu'minai kun gane ko to in bai samu ikon wannan ba fa mimma malakat aymanukum babu laifi ya auri abinda hannunsu hannunku ya mallaka kaga baiwar gidan wane tunda baka da ikon auren ya diya saboda kudinka bai kai ba tunda baiwa da ya ba ɗaya bane ba wajen auren su a wancan lokaci nake fa bayani dan yanzu kakka ga wasu kace musu bayi yanzu babu wasu bayi sai bayan Allah
no
tunda yaushe rabban da aje a yaki na musulunci
gaskiya
kun gane ko
no
babu wasu bayi sai bayan Allah to duk wanda bai samu ikon ya aure ya ba ba baiwa ba to fa mimma malakat aymanukum babu laifi cikin abin da hannunku suka mallaka na bayi kaga baiwa a gidan ware sai ka je ka nemi aurenta kun gane ko babu laifi min fatayatikum almu'minat cikin mataye bayi na mu'minai kun gane ko su ma din sai aka ce mu'minai ba kowace iri baiwa ba ba kuma ballagaza ba kowace take bata kame kanta ba a mu'mina sai Allah subhanahu wataala ce wallahu a'lamu biimanikum Allah ya sani Allah shine mafi sani dangane da imanikum abinda ke cikin zukatan ku kun yi nufi ne ku auri baiwa saboda jin dadi kawai ko ko kun yi nufin ku auri baiwan ne dan ku kare mutuncin ku kar ku je ku yi zina mutum ne yana son aure gashi in bai yi auren nan ba zai iya hada ma wazina kun gane ko sai ya kame sai ya ce duk da haka da yayi tsoron Allah yana tsoron da kai ya fada halaka ta zina bari koda baiwa ce je ya aure ita ce ta rangon na kudin aure to sai ya je ya aure ta to Allah ya san da wannan wanda yayi kokari ya haka wallahi Allahu wallahu a'lamu
bi
imanikum Allah shine mafi sani dangane da abin da kuke kudurce na imani na tsoron Allah kun gane ko Allah ya ce ba'dukum min ba'd sashinku wato zuwa ga sashi ku mu'mina ɗan uwa ne daidai kuke a imani kun gane ko koda wannan macen da kake ganin zaka aura baiwa shi in mu'mina ce ma in dai baka fita imani ba to daidai kuke a gurin Allah domin fifiku a gurin Allah inna akramakum indallahi atqakum shine ba'dukum min ba'd ai antum wa hunna sawa'un fid din ku da su mu'minan nan na bayi na mata daidai kuke a gurin Allah in dai imanin ku yayi daidai za ma su iya bin ku a gurin Allah in imanin su yafi mai karfi kun gane ko kenan anan ba a magana wajen fifiko in dai akwai imani wanda yafi wani imani da tsoron Allah shine zai fi wani a gurin Allah thank you hunna to yanzu Allah ya muku izini irin waɗannan matan bayi ku je ku aure su amma mai da sharadi bi izni ahlihinna da izinin masu gidajen su da izinin shugabannin su sai ka zo ka ce malam wane naga baiwar ka wance ko ka ce naga yarinyar ka wance a matsayin baiwa kun gane ko ina buƙatar kai min izini in aure ta to a nan gurin sai shi ya duba in yana da niyya ya bashi sannan kuma daga wancan ya aura fa wancan bawan ba wancan mai gidan na tafi ya bar mu'amala da ita sai dai abu daya ne kai ka san ka sai makanka duk ya'an da ka haifa fa bayan wancan nashi bayan sani saboda duk abin da ta mallaka na sani ka san ayyanka bayi ne kun gane ko to shine ka san in ba larura ba ko a bar wannan ko ba haka ba shi yafi na to fankihu hunna bi idni ahlihinna kun gane ko wa atuhunna ujurahunna duk da haka duk da cewa bayi ne to ku basu sadakin su basu sadakin su malai yace ya aka ce anan a basu sadakin su bayan su ba sa cin gashin kansu dukiyar su dukiyar masu gidan su ne duk abin da bawa ya mallaka na mai gidan sa ne shi yasa ma aka ce bawa baya samun gado ba mun karanta ba shekaran jiya bawa ba a bashi gado domin duk abin da aka bashi ba nasa bane na mai gidan sa ne to anan da aka ce a bata sadaki in an bata sadakin ma menene bawan mai gidan ta ne zai karba shi yasa anan zan ja hankali da yawa ana yin kuskure iyaye ko wakilan mata sai su karɓi sadaki ƴaƴan su mata an kawo su riki ba naka bane Allah ta yi me yace a cikin suratul nisaa farko wa'atun nisaa saduqatihinna nihla ku ba wa mata sadakin su wajibi ku ba wa mata sadakin su tilas in an baka sadakin ƴakka ba zuba zakai aljihu baka bata in ya so kana iya kai shawara da ita ka ce me kike so a siya da wannan babu laifi ta ce abu kaza take so a sai mata nata ne kakkaci komai haƙƙinta ne shi yasa ko mijin da ya bada bai halatta ya ci sai ta bashi fa in tibila lakum minhu shay'in shay'an fa kulu hadiya mariya ta aka idan sun ba ku wani abu daga ciki da dadin mai to ku ci shi halal malak hani'a kun gane ko hani'a mariya halal malak kun gane ko to shine nan sai malai yace ga amsar da za a bayar da Allah yace a ba su sadakin su su wayannan bayi da za a aura ba a ce a bawo masu gidajen su ba sai yace ai akwai abin da Allah subhanahu wataala yace amsar da zan bayar lamma kanatul ammatu wa ma fi yadaha malak maulaha yace bayan da ya kasance ita baiwa abin da ta mallaka a hannunta na mai gidanta ne kana ada'uhu ilaiha ka ada'ihi ila al-maula ya kasance koda an bata dai kamar an bawo mai gidan nata tunda in ma yazo hannunta na nasa ne ko ba haka ba kun gane ko sai ce wannan shine amsar da za a bayar sannan kuma da amsa ta biyu ma'anahu wa'atu amwalihinna ujurahunna bi tariqatil hadfi mudaf an shafe mudafin ne kenan abinda wa'atu ku bawa mawalihinna wa kenan shugabannin su masu gidajen su kun gane ko ku ba su ujurahunna haka zaka kaddara kenan da Allah ya ce ku ba su wato sadakin su ana nufin ku bawa wato masu gidajen su ko kuma koda dai kun ba su abin zai koma zuwa ga masu gidajen su sai Allah subhanahu wataala ya ce bil ma'ruf ta hanyar da ta dace kenan ta hanya ta kyautatawa ba tare da cutarwa ba ku ba su sadakin su duk da haka duk da dai in ma zo hannun su masu gidajen su suna iya karbe shi Allah ya ce to irin dai waɗannan mata waɗanda za a aura daga cikin wato bayi sai ya ce muhsanatin wato afifat kamammu waɗanda suke ba sa ƙiriniya ba sa fasikanci muhsanat kamammu kenan kun gane ko koda baiwa ce ba kowace iri ba bayan ta zama mumina to ta zamto kuma muhsanatin wato waɗanda suke kamammu ghaira musafihatin ai ghaira zaniyat kenan kun gane ko ba masu yin zina ba kenan koda an ce ka je ka auri mace wacce take baiwa mumina to ka zabo ta kwarai kun gane ko sannan Allah ya ce wala mu'takhizati akhdan ba kuma irin waɗanda ake rike su ake ruka su daduro ba. Kun san rukan mace daduro ko ita ba kowa take zina da shi ba, mutum ɗaya ne take banta da shi, take alaka da shi, to ba irin sa ba. Kun gane ko? Ko da irin wacce take rikan namiji guda tana mu'amala ta fasikanci da ita, ita ce a yankin Ghana suke cewa farka. Kun gane ko? To ba irin wannan ba. Ba ta zina da mutane da yawa, kuma ba ta zina da mutum guda. Kawai mu fassara kaman miya. Sannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, bayan ya ce ghayra wala mu'takhidhati aqdan, sai ya ce fa in uhsinna. Kun gane ko? Kenan idan kuka aure su kenan su wa'annan, fa in ataina bi fahishati, kenan idan suka zo da alfasha kamar suka aikata zina, to fa alayhinna nisfu ma 'ala al-muhsanati, kenan sai kuka zo da su sai suka aikata laifi na alfasha na zina, to abinda za a ba su za ka sallame ta ka ba ta rabin dukiya idan da ba a ba da sadakinta ba. Kun gane ko? Maimakon sadakinta jaka ɗari ne ita wannan baiwa, tana zuwa kuma sai aka kama ta ta yi laifin zina. Kun gane ko? An kama ta ta yi alfasha, to yanzu abin da za a yi a rabu da ita, tun da an riga an yi mu'amala ta aure ta ci sadaki ko? To a ba ta rabin sadaki na macen da take muhsana. Kun gane ko? Shi ne fa alayhinna nisfu ma 'ala al-muhsanati, kenan suna da rabin sadaki na mata waɗanda suke wato ƴaƴa ba bayi ba ƴan mata, saboda sun aikata zina sai a rage sadakinsu a ba su wato sadaki wanda yake rabin na mata kamammu waɗanda suke ƴaƴa. Kun gane ko? Sannan afwan, da Allah ya ce fa in ataina bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma 'ala al-muhsanat min al-'adab, afwan, wato suna da wato azaba rabi ta waɗanda suke wato ƴaƴa. Idan mace wacce take ƴa ta yi zina amma bata taɓa yin aure ba, menene hukuncinta? Ya ta jalla ko? To idan baiwa ta yi zina bata taɓa yin aure ba, za a yi mata bulala 50. Idan ta taɓa aure, kun gane ko, sai ta yi zina, to tunda babu rabin kisa, dai bulalan nan 50 za a yi mata. Saboda musulunci yana son rai ya rayu, shi ne abin da ake nufi, kenan abin da Allah yake nufi a nan, saɓanin abin da muka fassara a farko. Fa ina ataina bi fahishati, idan su waɗannan mata waɗanda suke bayi suka ai wani hukunci ne na daban. Kun gane ko? Fa ina ataina bi fahishati, idan su waɗannan mata da kake rike da su a matsayinka na mai gidansu, su kuma bayinka, sai suka je suka aikata alfasha na zina, kun gane ko? To fa alayhinna nisfu ma 'ala al-muhsanati min al-'adab, suna da abinda mace take da na azaba in an zo yi musu wato abinda ake ce mahaddi, shine azaba. Kun gane ko? In mace da in ta zina bata taba aure ba, ne mata bulala 100 ko? To wacce ba da ba wannan baiwa, idan ta yi zina tana da rabin hukuncin da wacce take ba baiwa, sai a mata mai bulala 50, shine kenan hukunci ne yake magana, ba akan wai idan kun auro su sun aikata ba, kenan wani hukunci ne Allah yake mana bayanin sa daban. Fa in ataina bi fahishatin, idan suka zo da alfasha, fa alayhinna nisfu ma 'ala al-muhsanati min al-'adab, suna da wato azaba rabi ta waɗanda suke ƴaƴa ba bayi ba. In baiwa ta yi zina maimakon ai mata bulala 100, tunda ƴa ake bulala 100 ita, sai ai mata 50. Allah subhanahu wa ta'ala ce zalika liman khashiya al'anata minkum, duk wannan rangwami da sauki da aka yi dangane da a auri mata, kun gane ko, waɗanda suke bayi an yi shi ne, zalika liman khashiya al'anata minkum, an yi shi ga wanda ya ji tsoron ya kame kansa. Kun gane ko? Ai liman khashiya, ai liman khafa al'anata, wasu malamai suka ce al'anata az-zina, wannan saukin an yi shi ne ga wanda ya kasa kamewa daga barin zina, ya ga in bai yi auren nan ba ko ta halin kaka yana iya zuwa ya zina, to sai aka yi mai sauki ya auri baiwa tare da matsalolin da auren zai biyo baya, domin ƴaƴan da za su samu Allah ya azurta su ƴaƴan bayi, ƴaƴan mai gidan wato wannan baiwa da suka aura nasa. Sai dai shi sunan ubansu ne, amma dai wancan duk abin da ya so a matsayin bayi zai yi da su, kun gane ko? To shine anata. Wasu suka ce zalika liman khashiya la'anata minkum, wato wannan an yi sauki ne ga wanda wato mushakka tsanani ya tilastu ya tsanantu sai yayi mu'amala da mace kuma bai da kudin auren wato mace wacce take wato ya babaiwa ba, to shi ake wa sauki yaje ya abu baiwa saboda kai ya fada zina. Kun gane ko? Zalika liman khashiya la'anata minkum. Sai Allah ya ce wa an tasbiru ko
khairul lakum,
ku yi hakuri dangane da ku kame, kada ku yi auri waɗanda suke bayi, ku kame ku yi hakuri dangane da wato kinyin auren shine. Sai ce ne khairul lakum, kenan shi ya fa alkhairi gare ku. Amma mun tsallake wata takaba, Allah ya ce zalika liman khashiya la'anata minkum. Sai ya ce wato sai Imam Shafi'i yake cewa wa alaihi Shafi'i wa kharaja bi qawlihi min fatayatikum, kenan saboda wannan tsananin ne sai Allah ya yi muku sauki yace ku auri wato mata yayi bayi saboda wannan tsananin. To amma wa an tasbiru, ku yi hakuri ku bar auren bayin a matsayin kamewar, yace khairul lakum, shi yafi alkhairi gare ku dan kokku mai da ƴaƴan da za ku haifa wato su zama bayi. Kun gane ko? Wallahu ghafurur rahim, Allah mai gafara ne mai jin kai ne dangane da yalwata muku cikin rahamarsa. Yace duk da haka ya muku sauki in kun dage sai kun yi auren ku auri baiwa dan ku samu saukin auren. Wannan kun ga hukunce hukunce na Ubangiji kenan. Abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada. Wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah subhanahu wataala ya gafarta mana. Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon aiki da waɗannan ayoyi da muka karanta. Gobe idan muka zo za mu karanto ahkam da suke da alaƙa da waɗannan ayoyi, tun daga kan ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha,
daga nan ba tare da an karanto su ba.
To Allah ramma an ka muna son mu ji kira'an nan taga, ana iya a karanta mana su sai mu shiga ahkam din. In kuma karanta bai samu koda daga kan wal muhsanati ne aka karanto muka ji kira'a, sai mu karanto hukunce hukuncen wato dan mu fayyace ahkam ne masu yawa a tattare da waɗannan ayoyi da muka karanta tun daga aya ta jiya da hatta ayoyin da muka karanta na yau, daga ayoyin jiya da na yau duka suna da hukunce hukunce. Shi yasa za mu ga tafsirin kamar yana gudu. A'a, saboda mun san za mu zo insha Allah mu karanta hukunce hukuncen da suke da alaka da ayoyi. Wasu abubuwan da yawa ban faɗe su ba da tafsil, na yi su a dunkule saboda za mu zo mu karanta hukunce hukuncen da suke da alaka da waɗannan ayoyi. Muna fata Allah subhanahu wataala ya karba mana wannan ayyuka namu. Abinda muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada, wanda muka yi kuskure ko tuntuɓar harshe Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.